نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك a ci gaban karatunmu na tafsirin littafin Allah mai girma da muke da shekara a wannan wata mai albarka na Ramadan, a wannan masallaci na wato ainihin gidan makaman Kano da ke kwanar magi a bana, yau ɗaya ga watan tara na Ramadan shekara ta 1443 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da ranar 2 ga watan 4 shekara ta 2022 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Za mu dora karatunmu akan inda muka tsaya a shekarar da ta gabata. A shekarar da ta wuce karatunmu ya tsaya cikin sura ta 11, suratu Hud, aya ta 95. A bana, insha Allahu ta'ala, za mu ɗauka da kan aya ta 96 a karatunmu na yau, mu tafi zuwa har kan aya ta 101, wanda yanzu kafin wato jin bayanin ayoyin za mu saurari karatun bakinsu. Malam bismillah.
فما أغنت عنهم آلهتهم وما كان منهم
غير حكيم. نشهد الله تبارك الله ونشهد كراتني ايوين بذاني مياني اكنسو آية فرقو الله سبحانه وتعالى يكتوى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ما نروانا آية أتقيشي الله سبحانه وتعالى يكتوى ولقد أرسلنا موسى تبس حقيقة من أي كبا وموسى دن إمران بآياتنا mun aike shi da alamomin mu wadanda suke nuni akan ingancin sakonsa da manzancin sa kuma mun aike shi wasulfanin mubin da abin da ya shafi wato hujja mabayyana ta fili karara wanda ke ƙarin ƙarfafa akan wato ainihin gaskiyar abin da izo da shi da kuma gaskiyar ta shi kansa. Ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da daukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa hakika shi ne wanda ya aiki manzansa Musa alaihi salam dan Imran kuma da ya aike shi ya aike shi da ayoyi waɗanda suke ababen karantawa ayoyi waɗanda suke ɗauke da dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala game da addininsa wanda ita ce at-taura littafin da aka baiwa annabi Musa alaihi salam wannan shi ne abu na farko da Allah ya aiki annabi Musa da shi ya kuma faɗa mana cewa ya goya wannan ayoyi na at-taura da ibaiwa annabi Musa ya aike shi da su da hujjoji waɗanda suke mabayyana na fili ƙarara wanda suka shafi abubuwan halitta kamar sanda da Allah ya baiwa annabi Musa wanda idan ya jefar da ita nan take take rikidewa ta zama macijiya kamar hannunsa da in ya sanya shi a cikin wato aniri ga ya fito da shi duk duhun dare zai haske inda aka nufa za a ga wato ainihin guri kamar an kunna satellite ire-iren waɗannan hujjoji waɗanda suke na fili na halitta suna daga cikin abubuwan da Allah ya aiki annabi Musa da su don ƙarfafar sa a matsayinsa na manzo na Allah don kuma goyon baya na cewar abin da aka aike shi da shi gaskiya ne daga wajen Allah wannan sako yake wannan shine abin da wannan aya take ambata mana sai abin da ayar a ƙarshe take koyar da mu ayar tana koyar da mu cewa hakika annabi Musa alaihi salam annabi ne manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ta tabbatar mana da haka abu na biyu wannan aya tana sanar da mu cewa da Allah ya aiki annabi Musa ya aike shi ne da ayoyi na dokoki wanda suke wato ainihin ita ce at-taura littafin da aka saukar masa an kuma aike shi da ayoyi na halitta wanda suka shafi irin sanda da abin da ya shafi hannunsa da makamantan haka sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah yana ƙarfafar manzanninsa da hujjoji na dokoki da tattafai da yake saukar musu yana kuma ƙarfafar su da hujjoji na fili na zahiri na halitta don gaskata su da taimaka musu a kan duk wanda ya saba musu wannan shine sakon da wannan aya take sanar mana da shi bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ila fir'aun
يا من رأى عليك فاستغفر أمرا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ila fir'auna wa mala'i fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birashid. Ma'anar wannan aya a takaice, Allah yake cewa ila fir'aun, zuwa wajen fir'auna muka aiki annabi Musa da saƙon at-taura da kuma hujjoji na zahiri na fili na halitta, wa mala'i da fadawansa ‘yan masarautarsa shi fir'aun, wajen su Allah ya aiki annabi Musa alaihi salam. Amma me ya faru? Allah ya tabba'u amra fir'aun, sai suka bi umarnin fir'auna ba su bi abinda annabi Musa ya zo musu da shi ba. Wama amru fir'auna bi rashid, Allah yake cewa umarnin da fir'auna ya yi musu ba abu ne da yake ɗauke da abin da zai shiryar da su zuwa ga alkhairi da shiriya ba. Wannan yake nuna cewa a wannan aya manzo annabi Musa alaihi salam da aka aike shi da saƙon at-taura da hujjoji na mu'jiza, wajen fir'auna da ‘yan masarautarsa aka aike shi, ko da ya je ya faɗa musu abin da ya faɗa musu ba su yi riƙo da abin da ya zo da shi ba, sai suka ci gaba da riƙo da abin da fir'auna yake umartar su da shi da ragowar ‘yan masarautarsa fadawansa. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana bayyana mana cewa fir'aun da wato ainihin fadawansa gaggagaggan ‘yan masarautarsa su ne waɗanda Allah ya aiki annabi Musa wajensu. Da waɗannan ayoyi da ake karantawa na cikin littafin at-taura da kuma hujjoji mu'jizozi mabayyana na fili na halitta, amma sai dai ba su karɓi saƙon da annabi Musa ya je musu da shi ba, sai suka ƙaryata shi, suka zaɓi yin riƙo da abin da fir'auna yake ɗora su a kai, suka zaɓi yin aiki da abubuwan da fir'auna yake umarni da a yi, tare da cewar abin da fir'auna yake umarta su da shi ba abin da za su samu dace ba ne a rayuwarsu ta duniya da lahira, tare da cewar umarnin da fir'auna yake ɗora su a kai ba su da wata maslaha a cikinsa ta duniya ko kuma ta lahira. Da aka ce wama amru fir'auna bi rashid, wasu malaman suke cewa umarni na a yi a bari na fir'auna shi ake nufi da wama amru fir'auna. Wasu kuma suka ce a da aka ce wama amru fir'auna bi rashid, duk wani kai komo da fir'auna yake ko a aikace ko a maganance ta salon umarni, babu wani abu na maslahar rayuwa ta kirki a cikinsa ko alkhairi gare shi shi kansa fir'auna ko ga waɗanda suke tare da shi ‘yan masarautarsa ko kuma al’ummar da suke ƙarƙashinsa. Saboda haka sai zamanto cewar amru fir'au al’amarin fir'auna kowane iri, ko amru fir'au umarni da yake bayarwa na dokoki a yi kaza a barka. To Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wani alkhairi a ciki dangane da abin da fir'auna yake cewa a yi. Babban malami Muhammad bin Ali Shawkani, Allah ya ji gafara da rahama, a daidai wannan gaba sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance fir'auna da fadawansa ‘yan masarautarsa da ambato a cikin wannan aya, cewar gurinsu Allah ya aiki annabi Musa da at-taura da kuma mu'jizozi ba tare da ya ambato sauran mabiyan fir'auna da waɗannan ‘yan masarauta tasa ba, saboda su fir'auna da kuma abin da ya shafi fadawa su ne jagororin tafiya, sauran ‘yan abiyalima a shakiɗa inda aka jamu bi zani, don haka sai Allah ya faɗo su gaggan jagororin cikin bai ambato wato kananan ciki ba mabiya amma haddasu wannan sako na annabi Musa ya kunsa har gurin su Allah ya aiki annabi Musa alaihi salam saboda haka a fahimci wannan kada mu ce dauka cewa ai iya Fir'auna da waɗannan fadawa kawai aka aiki annabi Musa a aiken na duk waɗanda suke tare da shi Fir'auna ne kama da waɗanda suke wato ainihin fadawa na kusa da shi da kuma waɗanda suke sauran mabiya gama gari da yake shugabanta bayan wannan akwai wani babban malami da ake cewa Abdul Wadud Yusuf shi ma a cikin bayaninsa ƙarƙashin wannan aya a tafsirul mu'minin da i yana cewa dukkan wani tsari da Fir'auna ya tsara ko ya ƙaga ya ƙirƙira da shi da gaggagaggan 'yan masarautarsa fadawansa don ganin sun yi aiki da shi a rayuwarsu da sassa daban-daban na rayuwarsu ta yau da kullum wanda ya shafi rayuwarsu ta zamantakewa da rayuwarsu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwarsu ta ɓangaren jagoranci da shugabanci da abin da ya shafi tunani duka wannan wani abu ne da i wanda yake cike da kuskure da kuma zalunci tsari ne wanda yake na barna da zalunci domin Fir'auna ɗaya ne daga cikin mutane a tsari na Ubangiji da ya halicci bayi ɓangaren mutane da isu ya yi su masu kuskure to idan kuwa bawa idan mai kuskure ne to za ka tarar da wato abin da zai tsara ya ce abin ba za ka rasa kuskure a cikinsa wani lokaci ma kuskuren ya fi yawa a kan daidai kamar na Fir'auna ma kuskuren ne zalla saboda son zuciya isa a gaba yake bi saboda haka malamin yake cewa ba makawa duk wasu tsare-tsare na dokoki da za su fito ko su sami gindin zama daga ɗan adam mai kuskure to ba su dace da su zama abin tafiyar da rayuwar mutane a kai domin babu makawa sai an samu kuskure a cikin su da shi ɗan adam mai kuskure haka duk wanda yake barin addinin Allah da tsarin da Allah ya shimfiɗa wa bayi ya tafi akan wani tsarin da yake ga shi ya zaɓi ya yi ko kuma bari ya tsara shi da kansa idan ko wani ya tsara masa daga cikin mutane bari ya bi yace to sannan a hankali ta irin haka ne ake kafurcewa abin da Allah ya buƙaci bayi su zama a kai mutum ya zama ya tsinci kansa yana kan turba kafirci ko tsarin da kafirci tsara ya bar na Allah a kowane lokaci daga lokuta ko zamani daga zamana a wannan duniya bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu tantance waɗanda Allah ya aiki annabi Musa wajen su ne Fir'auna da fadawansa da sauran mabiyan Fir'auna da fadawansa su Allah subhanahu wata'ala ya aika wa annabi Musa alaihi salam sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Fir'auna da shi da 'yan masarautarsa fadawansa da kuma mabiya sauran gama gari ba su karɓi abin da annabi Musa ya je musu da shi na saƙon Allah na At-Taura ba su gaskata abin da Allah ya bashi na hujjoji mabayyana ba na mu'jiza wanda mafi yawancinsu mafi rinjayensu sun bi Fir'auna da sauran fadawansa suka bintsire wa annabi Musa alaihi salam sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wato waɗannan mutane na Fir'auna sun tabbata a kan abin da Fir'auna yake umartarsu da shi na kafirci da ɓata sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Fir'auna halakakke ne kuma mai ɓatarwa ne babu wani abu na shari'a ko maslaha cikin abin da yake sanya al'ummarsa bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ambata cewa ya qudumu qaumahu yawmal qiyama fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud fasara wannan aya a takaice Allah yake cewa ya qudumu qauma فرعون أرانا القيامة زي زماء كان غبا إنا جاهوران تر جماعة يقدم قومه ينا كان غبا جمد جاهوران تر الأمة يوم القيامة أرانا القيامة فأوردهم النار سيغنغرا دسو يشغى دسو تكين وطا وبئس الورد المورود Allah yake cewa tir da magangara da gurin shiga in ka kasance wutar jahannama Allah ya tsare ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah madaukaki a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa kamar yadda Fir'auna ishu gabanci al'ummarsa akan kafirci a nan duniya da sabawa sakon Allah da manzon da Allah ya aiko gare shi da wato anin jagoranta su da yi akan kafirci da barna to kamar haka wato anihil lahira zai zama yana kan gaba ina mai jagoranta su zuwa shiga gidan wuta yadda ya jagorance su a duniya akan kafirci da bintsirewa Allah da manzanninsa to haka kuma a lahira zai jagorance su shugabance su idan mai na kan gaba wajen gangarawa da su cikin wutar jahannama sannan Allah subhanahu wata'ala sai yake tir da wato ainihin bayani akan munin gurin da Fir'auna da jama'arsa za su shiga ita ce wuta saboda abin da ke cikin ta na azaba da wulakanci Allah ka tsare sai abin da wannan aya take koyar da a ƙarshe wannan aya tana sanar da mu cewa duk wanda ya jagoranci mutane zuwa ga sharri da bata da barna a nan duniya to zai shugabance su ranar alkiyama wajen shiga wuta ga shi ya faru da Fir'auna kuma ba shi kaɗai ba waɗanda suka jagoranci sauran al'ummu na annabawan da Allah ya aiko a kan bintsirewa Allah da manzanninsa su ma haka ci za ta faru da su irin su Abu Lahab irin su Abu Jahal mu a al'ummar Annabi Muhammad suna daga cikin wanda za su shugabanci sauran kafiran Qurayshawa da makamantansu da suka shugabanta dan wato tafiya gidan wuta Allah ka kiyaye sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wanda ya bi batattu yana nike musu a nan duniya to a lahira ranar alkiyama zai kasance tare da su wanda duk wato ainihin ya kwaikwayi wasu jama'a yake ga abin da suke kai shi zai yi a wannan rayuwa ta duniya to an tashi ranar alkiyama ba kan wannan abin za a tashe shi tare da waɗanda yake waɗannan abubuwan haka kuma a ranar alkiyama za su yi tarayya wajen ɗanɗanar azaba da fuskantar wulaƙancin azabar da Allah zai musu bayan haka wannan aya ta nemi mana bayanin muni na wuta da kuma kasancewar ta matabbata ga kafirai a ranar alkiyama sannan bayan haka wannan aya tana tsawata wa al'umma game da bin shugaba a kan abin da yake saban Allah Fir'auna ya saba wa Allah ya ƙaryata manzon Allah amma 'yan masarautarsa fadawansa da sauran jama'ar gari zama gari sun biye masa a kan haka yadda ya halaka haka suka halaka yadda zai shiga wuta haka za su shiga wuta Allah ka kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ɗora bayani a wannan aya inda yake cewa wa utbi'u fi hadhihi la'na wa yawm al-qiyama bi'sa ar-rifq al-marfud Allah yake cewa wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya sannan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rayuwa ta duniya ya ruba yamtir'auna da mabiyansa da dinwa na Allah subhanahu wata'ala ya nesanta su daga rahamarsa mana Allah ya bu bayan abin da suka yi da nesanta su daga rahamarsa sannan kuma yace mana wa yawmal qiyama a ranar alkiyama ma ya bi bayan su da wata tsinuwar ta musamman saboda haka sun samu tsinuwa iri biyu tsinuwar duniya da kuma tsinuwar lahira Allah yake cewa bi'sar rifdul marfud sir da irin wannan wato ainihin kyauta idan zama ta zama kyauta ce ta la'anta sir da irin wannan abin da aka danka musu ko aka ba su na tsinuwar duniya da kuma tsinuwar lahira ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya ce wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyama yanayinta yanayin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul qasas aya ta 42 da Allah yake cewa wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin ma'ana Allah yake cewa wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya a ita wannan rayuwar ta duniya mun bi bayan fir'auna da waɗanda ke tare da shi akan ɓata da la'natan inuwa ta musamman wa yawmal qiyama haka ma a ranar alqiyama hum min al-maqbuhina su suna daga cikin waɗanda ake munana fuskokinsu don haka tun a filin farfajiyar tashin alqiyama za su tashi da baƙaƙen fuskoki wa amma alladhina suwaddat wujuhuhum ko yawa Allah yake magana cewar na aka farsun ba da imani saboda haka wannan aya take nuna cewa waɗanda suke wato ainihin kafirai bujirarru to bayan tsinuwa ta duniya a lahira ma za su tashi suna daga cikin waɗanda aka tsinewa don haka tsinuwa za ta bayyana har a fuskokinsu za su zama wasu masu fuskoki marasa kyau fuskokinsu sun yi baki kamanninsu munana ba su da kyan gani Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana cewa ya bibi fir'auna da 'yan masarautarsa da sauran mabiyansa da tsinuwa wacce take a duniya da tsinuwa wacce take ta lahira wasu malaman suka ce abinda ake nufi da tsinuwar duniya da Allah ya yi wa fir'auna da sauran waɗanda ke tare da shi akan ɓata ita ce halakar da su da aka yi da dilmiyar da su a cikin ruwa wannan dilmiyar wa ita ce tsinuwa da nesanta su daga rahamar duniya da aka yi musu tsinuwar lahira kuma da aka yi musu wasu malaman suka ce abinda ake nufi da shi mala'iku ne za su riƙa tsine musu a ranar alƙiyama sau da aka sun fuskanci wato ainihin azabar Allah za su fuskanta a ranar alƙiyama azabar da Allah zai musu ita ce tsinuwarsu ta lahira azabar farko dilmiyarwa ita ce tsinuwar farko ta duniya ta biyu tsinuwar ita ce azabar da su fuskanta ta wuta a ranar alƙiyama ita ce tsinuwa ta biyu ta lahira magana ta biyu kuma suka ce a abinda ake nufi da wato ainihin tsinuwar da aka yi musu a nan duniya muminai ne za su riƙa tsine musu ko yanzu da ba mu zo lokacin fir'auna ba ba mu riski annabi musa ba amma an bato fir'auna cewa muke tsinan nan allah cewa muke allah wajen ransa allah ya ƙara nauyin ƙasa ko saboda haka tsinuwar muminai ita ake nufi da wannan allah ya bi bayansu da alatsi ne daga bakin bayansa muminai da ke nan duniya sannan kuma a ranar alkiyama za su fuskanci tsinuwa daga wajen mala'ikun allah saboda haka sun haɗa tsinuwar muminai a nan duniya da tsinuwar mala'iku a lahira shine nisantawar da allah ya musu daga rahmat duniya da ta lahira saboda haka maganganun guda biyu na malamai ko dai a ɗauki cewar la'antar duniya halakar da su da aka yi da dilmiyar da su da aka yi a ruwa la'antar lahira wuta da za su shiga ko kuma tsinuwar duniya tsinuwar da muminai suke musu a nan duniya tsinuwar lahira tsinuwar da mala'iku za su yi musu a ranar alkiyama bayan wannan da Allah yake cewa bi'sar rifdul marfud asalin kalmar ar-rifdu abinda ake nufi da ita kyauta su sai zamanto inuwa Allah ya yi wa fir'auna
da mabiyansa kyauta da ita. Sai malamin suka ce Allah ya yi haka ne don wato izgili gare su, saboda in aka ba ka kyauta sare kake za ba ku wani abu da zai amfane ku da zai daɗaɗa maka, da su sai aka ba su kyautar abin da zai bakanta musu bi munana musu, saboda haka izgili ne Allah yake musu. Don haka ya ce bi'sar ridul marfud, wato tir da wato kyauta a bar bayarwa ta la'anta da tsinuwa har biyu ta duniya da lahira da aka yi wa Fir'auna da waɗanda ke tare da shi a kan ɓata. Bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu, wannan aya tana sanar da mu cewa Allah yana da tsinuwa iri biyu, tsinuwar duniya da ta lahira, ga duk wanda ya kafirce masa yake karɓar shiriyarsa. Sannan wannan aya tana sanar da mu cewa mafi sharɗin waɗanda za a azabtar, waɗanda aka tattara aka haɗa musu azabar duniya da ta lahira, wannan su ne mafiya munin fuskantar azabar Allah. Wasu azabar su a iya duniya suke fuskantar, a lahira su je wa Allah iyafe musu sakamakon akwai imani a tare da su. Wannan wani abu ne wanda za a ce mai sauƙi, ko in wahalarka ta zama a nan duniya ce a lahira za ka more, to ai wahalarka mai sauƙi ce. Idan ku aka ce za a azabtar da kai a duniya kuma a azabtar da kai a lahira, a tsine maka a duniya ka fuskanci tsinuwar lahira, to ka zama mafi sharrin waɗanda aka azabtar daga cikin bayin Allah. Allah ya kiyaye. Bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa dalika min amba'il qura naqsuhu alayh minha qa'imun wa hasib. Ma'anar wannan aya a taƙaice da Allah ya ce dalika min amba'il qura, ma'ana waɗancan labarin rika da muke labarta maka kai Annabi Muhammad, na labarukan al-qaryatu alƙaryu waɗanda wato suka riga suka gabata suka zo tun kafinka, na ƙusuhu alaik, muna ta labarta maka labarin rikansu. To su da muka baka labarin nan nasu, min haƙa'im, daga cikinsu akwai waɗanda suke tsaye can a kan asalin gininsu, wasu mutanen cikin aka halakar amma ba a halaka gidajen nasu, ba a ruguza alƙaryar ba. Ko Fir'auna da Allah ya tashi halakar da shi, sai ya zama to sai Annabi Musa sun kuce za su bar cikin garin wato Masar. Ai samu labari ai gashi can Annabi Musa da wanda suka ba da gaskiya da shi za su fita, ya biyo bayan haka kenan. Sai da aka tarkace su daga cikin garin suka bi wato sai Annabi Musa alaihi salam, sai aka ji aka dilmiya ta a cikin ruwa. Kaga alƙaryar tana nan, gine-ginen suna nan, abubuwan da suka wato samar na jin daɗin rayuwar na morewar suna nan, amma dai su sun hala. Allah ya ce min ha fa'in, to ba shi kaɗai ba, wasu ma da dama za a iya tanin wato, za a iya ganin wato kufai alamomi na cewar da nan an yi al'umma kaza, amma Allah ya halaka ta ga ma irin gine-ginansu ko ga ma irin kayan amfaninsu. Allah ya ce minha qa'im wa hasid, akwai kuma waɗanda suke kamar shukar da aka girbe. Idan aka yi shuka aka girbe tushe, har tushiyar wani lokaci ake cirewa, gabaɗaya za ka zo ka tarar sai dai ainihin filin gonar an tushe duk abin da aka shuka. To wasu haka Allah ya yi musu, saboda haka ba su ba gidajensu, ba su ba alamar wani abu nasu, kamar yadda Allah ya yi wa jama'ar Annabi Lut. Allah yake cewa sai muka sanya ƙasanta ya zama shi ne wato samanta, samanta kuma ya zama shi ne a ƙasanta, aka wato yi musu juyin waina da Bahaushe yake ce. To in ko aka gina gida ka juya shi sama ya dawo ƙasa, ƙasa ta dawo sama, za ka samu gurin shiga? A rugujewa zai fata-fata zai, babu wani abu mai ruwa a cikin su. wasu ma kuma kissar da su akai kasar aka sa ta bude ta dare suka ciki aka sa ta koma ta hade yadda take kamar ba a taba yin garin ba so da haka Allah yake cewa minha qa'imun wa hafiz a cikin irin waɗannan alƙaryatu da suka saba wa Allah Allah ya hana kasu akwai waɗanda ake barin alamomi na gidajen su ko wani wuri da suka zauna ko an bar amfani akwai kuma waɗanda ba a barin komai daga su har abin da suka mallaka Allah yake halakar ba fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wataala a wannan aya ina labarta mana ne cewa madogarar labaran da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake samu makwabtazar su tushen su wahayi ne daga Allah Allah ya ce zalika min anba'il qura naqussuhu alayka mu muke labarta maka su sai ya Allah yake isar da sakon abin da yake gaya manzo ta wahayi saboda haka labaran da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa ko aka bashi a alqur'ani to labarai ne waɗanda suke na wahayi daga Allah kenan gaskiya ce babu wani abu wanda yake wato na tatsuniyoyi daga wasu wanda suka gabaci manzo sallallahu alaihi wa sallam dan haka duk abin da aka saukar masa na ayoyi da kuma labarai na abin da yake shafi kissa na waɗanda suka gabata da aka halakar da waɗanda aka tseratar waɗanda suka ba manzanni to labarai ne da Allah yake ba da su dan su zama wato izna wa'azi da gargaɗi ga bayin mu'minai kuma maqtabatu wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah yake sanar da mu cewa a wannan aya al'ummar da aka halakar alqaryatu da suka gabata waɗanda Allah ya halakar akwai waɗanda akwai saura da burfishi na wani abu da suka bari ko suka rayu a lokacin su da shi akwai kuma waɗanda gaba ɗaya aka rushe su aka rushe abin da suka mallaka ba gidajen su babu su babu su ba labarin su ba wani abin amfanin su sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa labarai da kiskoshi na al'ummar da suka gabata wani salo ne da Allah yake da shi daga cikin salo salon da yake yi na tabbatar da manzancin manzo saboda manzon Allah baya nan akai abin da aka na bayanin abin da ya afku da Annabi Musa da al'ummar Annabi Nuhu da al'ummar Annabi Lut da jama'ar Annabi Shu'aib da jama'ar Salih da jama'ar da sauran annaba da manzanni da Allah ya baiwa manzo labarin to wannan labarin da Allah yake bayarwa salo ne daga salo salon da yake bi dan tabbatar da manzancin manzon da ya aiko saboda shi da baya nan sai ya aka yi san waɗannan abubuwa in ba ta hanyar wahayi ba kuma inda za ka samu irin ragowar waɗanda suka riske abin da aka yi za su ce wannan bayanin da ya faɗa yadda ya faɗa duk haka abin ya faru bai ƙara ba bai rage ba saboda haka wannan wani salo ne da Allah yake yi na tabbatar da manzancin manzanninsa sannan kuma tsari ne daga cikin tsarika da Allah yake amfani da su na wa'azantar da bayi mu'minai saboda mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ba mu labarin abin da ya faru da fir'auna da wanda suke tare da shi da abin da ya faru da lamarut da wanda suke tare da shi da abin da ya faru da suhaman da wanda suke tare da shi da sauran ire-iren su wannan duk ina sanar da mu cewa mu shiga taikayi mu ba annabawan Allah mu ba Allah kada mu saba wa Allah kada mu saba annaban annabawansa mutakar muna san mu tsira duniyar mu da lahirin kuma mu shiga taikayi mu kada mu saba wa Allah kada mu saba manzanninsa inda ba muna nema wa kanmu halaka ba ya zama mun yi wannan abin na saba wa Allah da manzon saboda haka wannan aya tana sanar da mu wannan sannan wannan aya tana sanar da mu cewa al'ummun da Allah ya halakar alqarin da Allah ya kawar a ban kasa kashi biyu akwai kashin da akwai wani abu na ragowar abin da suka rayu da shi na gidaje ko wani abin amfani wani abu za a gani alama a iya sani an yi su da ga irin ma yadda suka rayu su ga wasu irin abubuwan amfanin su akwai kuma ire-iren waɗanda Allah ya halaka su gabaki ɗaya aka kisse su ba abin da suka bari wannan aya ta tana da mu wannan bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yi subhanahu wa ta'ala ki dora bayani da cewa wa ma zalamnahu walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay lamma jaa'a amru rabbih wa ma zaduhum ghayra tatbib. Ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa ma zalamnahu alqarin da muka halakar jama'ar da suka saba wa Allah da manzo da muka halakar inda Allah ba mu zalunce su ba, ba ko dan kun karfi muka halaka su ba, ba dan ba za su iya da mu ba mun fi karfin su kuma muka halaka su. Allah yake cewa walakin zalamu anfusahum, a su ne da kansu suka zalunci kansu ta dalilin kafircin da suka yi da barna da suka yi a ban kasa. Barnar da suka yi a ban kasa na cutar da bayin Allah da kafircin da suka yi a ban ƙasa na bintsirewa Allah da manzanni shi ne ya kai su ga afkawa cikin abin da suka samu kansu a ciki na halaka su da mutum. Kuma a daidai lokacin da haka ta faru Allah ya ce fa ma aghnat anhum alihatuhum, ababen bautar da suka riƙe suke bautawa ba su amfana musu komai ba, ba su iya maganta musu abin da Allah ya nufe su da shi na halaka ba. Fir'auna da aka so dilmiyar da shi da wanda suke tare da shi bai iya kufuta daga dilmiyar ba, bai kuma iya kufutar da wanda suke cewa suna tare da shi ba. Yadda ya halaka haka suka halaka, yadda suka halaka haka ya halaka, ba shi ba waɗanda suka gabace su ma, irin jama'ar Annabi Lut, irin jama'ar Annabi Nuh, irin su jama'ar Annabi Salih, irin su Samudawa da kuma wato ainihin Adawa, jama'ar Annabi Hud da muke bayani a kan suratu Hud, duka waɗannan al'umman da aka halaka cikinsu waɗanda suke bautawa gumaka da sauran abubuwan bautar da ba gumakan ba wanda ba Allah ba, Allah yake ba su amfana musu komai ba. Lamma jaa amru rabbik, lokacin da umarnin Ubangijinka na halakar da su ya zo gare su, lokacin da Allah ya umarni da a halaka su, lokacin da Allah ya zo azabtar da su tun daga nan duniya, waɗannan ababen bautar ba su iya maganta musu komai ba. Ake gaya manzo sallallahu alaihi wasallam da mu al'ummarsa, Allah sai ce me suka yi musu, wa ma zaduhum ghayra tatbib, ba su ƙara musu komai ba in banda asara da halaka. Saboda haka masu bautar wannan Allah idan ruko na Allah ko azabtarwa ta Allah ta tun karo su, ababen bautar da suke bautawa ba za su iya maganta musu wannan ruko na Allah ko azabar da Allah ya nufe su. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi labarta mana Allah yake a wannan aya mai girma cewar baya da ƙar wani bawa, bai damƙar wani bawa, damƙar azaba da halakarwa haka nan ba tare da bawan ya yi laifin da ya cancanci a danke shi ba. Allah bai zalunci domin shi mai adalci ya haramta wa kansa zalunci kamar da ya haramta mana zalunci. Saboda haka azabtarwar da Allah yake wa waɗanda suka ƙaryata annaba da manzanni, kamu da halakarwar da Allah yake wa waɗanda suka bintsire wa umarninsa, kamu ne na su suka cuci kansu suka yi abin da suka cancanci a azabtar da su, suka cancanci a danke su a kama ba kama ba ce ta zalunci kawai don kun ƙarfi da an isa da kai ba yadda ka iya, a'a. Sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ina sanar da mu cewar azabarsa yana yin ta ne ga wanda wato ainihin ya cancanci ta a ta dalilin kafirci da saɓawa Allah, sannan bayan haka Allah yana sanar da mu cewa baki ɗayan duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba bai da ikon iya ingije azabar Allah idan ya so yin daga wanda ya cancance ta cikin mabiyan waɗannan ababen bautar da ma waninsu. Sannan ta dalilin haka ke zama a ce ababen bautar da aka riga ake bautawa babu abin da suke haifarwa da masu bauta musu in banda asara da halaka, yadda ba za su iya maganta wa kansu azabar Allah da halakar wasa ba, haka ba za su iya maganta wa masu bauta musu azabar Allah da halakar wasa ba, saboda haka sun jawo musu asara ta rayuwa duniya da lahira. Bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu, wannan aya tana sanar da mu tsarkakuwar Allah subhanahu wa ta'ala daga zalunci. Allah ya ce wa ma zalamna kuma zalunce su ba, wa ma rabbuka bizallamin lil'abid, Allah ya ce ubangijinka ba mai zaluntar bayi ba. So da haka wannan aya tana da tabbatar mana da wannan wato tushe daga cikin tushe na ƙudurin addinin musulunci cewar Allah baya zalunci. Sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ababen bauta arna ba sa iya amfana musu komai lokacin da azaba da horo na Allah ya dirkace su. Idan Allah ya yi nufin halaka su da azabtar da su, masu wannan bauta da za a halakar babu abin da waɗanda suke bauta wa suke iya taɓuka musu. Sannan wannan aya tana sanar da mu shelantawar da Allah yi gaba da zalunci cewar ba abu ne mai kyau ba, don haka shi ma baya yi. Sannan kuma ƙarshen al'amarin masu zalunci bai da kyau, muni ne da shi, halaka ce da asara. So da haka wannan shi ne saƙon da wannan ayoyi da makaranta suke wato ainihin sanar da mu. Malam zai cike mana da ƙara karanto mana ayoyin daga ta farko da muka yi zuwa ta ƙarshe, don mu tafi da saƙon abin da muka koya a taƙaice a daidai yadda za a iya zuwa a riƙa tunawa kafin kuma Allah ya kai mu gobe a zuwa ɗauki sabon karatu. Malam Usman. Hikima da kusa mukan yi tasiri ɗan kaɗan saboda irin salon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bi wajen ilmantar da manzansa Al-Qur'ani, kuma irin salon da manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bi wajen ilmantar da al'ummarsa. An fara da saukar wa manzo ayoyi biyar na farkon suratul Alaq, ayoyi biyar aka bashi, da aka sake masa wani wahayi da ya biyo bayan wannan يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر تاتك باش آي ليبيا دهك أرنا سكت و لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أتلم يهنا أتوقع مثل القرآن أنه قباتي جمكل قدا ألا كذلك لنثبت به فؤادا ورسلناه ترتيلا من يهك ندم متبتة تزوج يبكد أظن مكث وكرمك كسا مكر قوى سوريرا شكا لندا فدا مكر أقاوشي جيبي جيبي sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila wannan alqur'an mun rarraba shi mun tsinka shi mun rika saukar da shi kadan da kadan dan karka karantawa shi dan karka karantawa mutane shi sannan a hankali a ba su daidai misali su iya rika kiyayo abin da ake musu rika halarta abin da ake musu maimakon ya yawa na ƙarshe ishare na farko abin ya yawa a gasa wato anin tattaro shi da fahimtarsa a so ka ɗauki kaɗan iya wannan da muka ɗauki ayoyin ka je ka kai ka kawo kafin gobe da zani ka rika tunano irin abin da aka faɗa a kai in ma Allah ya sa ka ɗauka a waya sa ka ci gaba da sake ji kanana ka kafin nan kan mu gama azumin nan sai ka ga ayoyin da muka yi daga farko zuwa ƙarshe in an karanta su kana iya zantar da wani abu a kan su kai ma wani lokaci ka ga mai ba da sakon abin da alkur'ani ya kunsa sakamakon ka koyi sannan a hankali da kaɗan ka iya ka kiyaye Allah ya sa mana albarka abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.